daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Muna nan kuma ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, wato 10 na safe kenan kuma a nan Washington DC. Yau Asabar 13 ga watan Janairun 2018 ga kanin labaran duniya.
Gwamnatin shugaba Donald Trump ta nemi majalisar dokokin kasar ta bata kudi har dala biliyan 18 domin gudanar da ayyukan gina katanga a wurare daban-daban musamman Amurka da Mexico. Gwamnatin kasar Iran ta gargadi Amurka cewa yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Amurka da sauran manyan kasashen duniya ba abu ne da za a canza kaf ɗaya ba. Sakamakon binciken ƙungiyoyi wato hukumomi daga Majalisar Ɗinkin Duniya sun gano cewa 'yan gudun hijira da ke ƙasar Lebanon da suka zo daga Syria suna zaune cikin mawuyacin hali.
To har yanzu masana siyasar duniya na ci gaba da tufa albarkacin bakinsu dangane da kalaman da ake zargin shugaban Amurka ya furta kan nahiyar Afirka da wasu ƙasashen duniya.
Wannan abu ne wanda yake babu wani shugaban Amurka tun daga shekara 1935 da suke demokuraɗiyya da ya taɓa fitowa yi kazamin magana ko lokacin da ake mulkin mallaka ba su yin irin wannan.
Za ku ji cikakken hirar a cikin shirinmu na yau da ma wata hira daban. Sannan Ibrahim Kalma Sigarba zai shigo da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Masu sauraro Mahmud Lalo ne tare da wato Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar cewa tana buƙatar kuɗi har dala biliyan 18 ne nan da shekaru 10 domin gina katanga kashi na farko tsakanin Amurka da Mexico. Waɗannan kuɗaɗen dai za a yi amfani da su ne wajen gina katangar da ke da tsawon kilomita 555 da zai killace wani wurin da ke da tsawon kilomita 651. Waɗannan kuɗaɗen dai suna cikin waɗanda gwamnatin ta miƙa wa majalisa cikin kuɗaɗen da take buƙata na tafiyar da harkokin hukumar kare wato bakin iyakokinta da kuma na kwastam. Gaba ɗaya dai gwamnati tana buƙatar dala biliyan 33 ne wanda za ta kashe domin wannan aiki, ciki ko har da sama da biliyan 5 na ayyukan fasaha, sai biliyan guda na gina hanyoyi da gyaransu, sai kuma sama da biliyan 8 na kula da jami'an da za su yi wannan aiki, wanda zai haɗa da mutane har 5,000 da za su rika sintiri a wannan bakin iyakar. Idan dai ba a manta ba, shugaba Donald Trump ya yi amfani da wannan batun gina katangar da ta iyaka da Amurka da Mexico a ɗaya daga cikin batutuwan da ya fi baiwa fifiko lokacin yakin neman zaɓensa. Yanzu haka ma gwamnatin ta Trump ta buƙaci majalisar dokokin ƙasar da ta bata sama da dala biliyan 1.5 domin sake katanga da ke da tsawon kilomita 118 a California da Texas. Kana kuma jami'an gwamnati sun ce za su sake neman wasu biliyan 1.5 a cikin wata shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Gwamnatin ƙasar Iran ta gargaɗi Amurka cewa yarjejeniyar da ta kulla da Amurkan da sauran manyan ƙasashen duniya ba abu ne da za a iya yi wani sauyi a kansa ba. A cikin wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen ƙasar ta Iran ta fitar, ta ce ba za ta yarda da kowane irin canji ba daga yarjejeniyar farko da aka cimmuwa, don haka ba wani abu da za ta yi yanzu ko an jima game da wanda take yi yanzu. Ministan harkokin wajen ƙasar Mohammed Javad Zarif ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa bayanin da shugaba Trump ya yi a ranar Juma'a cewa wai a shirye yake da ya ƙara fitar da wani sabon takunkumi mai tsauri, wannan wani yunkuri ne na kawo wa yarjejeniyar da aka cimmuwa cikas. Sai dai wannan kalaman na shugaba Trump shi ne irinsa na uku na ganin an sawa ƙasar ta Iran takunkumi mai tsaurin gaske, domin hakan ya sa ta jingine batun binciken da take yi game da shirinta na makamin nukiliya. Trump dai ya ce wannan ne karo na ƙarshe da zai jingina magana har na tsawon kwanaki 120, domin hakan ya baiwa majalisar dokokin ƙasar ta Amurka da sauran ƙawayenta na Turai su inganta wannan batu, ko kuma Amurka ta yi gaban kanta ta jingina jijiyar maɗungurungun. fadar White House ta ce daga yanzu duk wata sabuwar yarjejeniya da kasar ta Iran da zai da kasar ta Iran zai hada da batun ta na makaminta mai na makaminta mai linzami amma idan ba haka ba ko Amurka za ta iya yin kowane ba za ta yi kowane sassauci ba ga sharuɗan game da waɗannan takunkumi da aka gindaya ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sakamakon wani bincike da wasu hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da suka hada da hukumar kula da ƴan gudun hijira da na kula da asusun tallafawa yara sai kuma hukumar kula da shirin samar da abinci sun ce sun gano cewa ƴan gudun hijiran ƙasar Syria da yawan su kai sama da miliyan guda da ke gudun hijira a ƙasar Lebanon suna rayuwa ne akan ƙasa da dala 4 a kowace rana. Wakilin wannan gidan rediyon Lisa Schlein a cikin rahoton da ta aika ta ce bayan shekaru 7 da aka yi ana yaki binciken da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar game da ƴan ƙasar ta Syria da ke gudun hijira a ƙasar Lebanon an gano kusan sai ƙara talaucewa suke yi har ma abin da za su ci yana neman ya zama wani jan aiki. Haka kuma binciken ya nuna cewa kowane gida ana kashe akalla kusan dala 88 amma kusan rabinsa yana tafiya ne wurin sayan abinci. Binciken na waɗannan hukumomin ya nuna cewa ƴan gudun hijira suna rancen kuɗi domin su sayi abinci ko kuma su biya bukatunsu na kiwon lafiya kana su biya kuɗin haya wanda akalla cikin kowansu ƴan gudun hijira 19 daga cikinsu suna bugewa ne ga cin bashi kafin samuwar wala da wato sa'ida. Wannan ya sa mai magana da yawun hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya William Splenda ya ce wannan ya sa ƴan gudun hijiran suka zama kamar wani haɗari haka kuma samun damar zama bisa doka a ƙasar bisa doka ga ƴan gudun hijiran ya zame wani alƙaƙai abin da ya sa dama daga cikinsu suke fuskantar haɗarin kamewa daga hukumomi. Wannan ya sa da yawansu suka afka cikin ayyukan asha malle kuma kai yaransu makaranta ya zame wani babban jan aiki a gare su. Spinda ya faɗa wa muryar Amurka cewa wannan halin kunci da ƴan gudun hijiran suka samu kansu ciki ya sa da yawansu suka faɗa miyagun ayyuka har ma da yi wa ‘ya’yansu aure da wuri. Babban kamfanin gine-ginen nan na ƙasar Saudi Arabia ya amince ya ci gaba da zama kamfani mai zaman kansa sai kuma da ya yarda cewa za a bayar da wani bangare nasa ga gwamnati a matsayin biyan bashi ga gwamnatin ƙasar sakamakon bashin da gwamnatin ke bin wannan kamfani. Kamfanin Bin Laden ya faɗa cewa wannan wani yunkuri ne da kamfanin ke yi na wato komawa kan kafafunsa.
Ladan Ibrahim Ayowa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To har yanzu masana siyasar duniya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da kalaman da ake zargin shugaban Amurka da furtawa akan nahiyar Afirka da wasu kasashen duniya inda ya kwatanta su da kaskantattu. Wanda ke fadar shugaban ta Amurka a jiya Juma'a ta fito ta musanta cewa shugaban Trump ya furta waɗannan kalamai. Na tambayi Dr. Abatu Bako masani kan harkar hulɗar ƙasashen duniya da ke zaune a Kano, Najeriya, yadda yake kallon wannan takaddama.
Wannan abu ne wanda yake babu wani shugaban Amurka tun daga shekarar 1935 da suke demokuraɗiyya da ya taɓa fitowa ika zaman magana ko lokacin da ake mulkin mallaka ba ta yin irin wannan ba. Wannan abu ne wanda yake gaskiya wato ya kasantar da mutanen Afirka fiye da miliyan 2000 kuma ya kasantar da shugabanninsu. Sannan ita ƙungiyar haɗin kan Afirka wato AU ta yi shuru wadda ta yi ta ba da sanarwa Allah wadai wannan magana ta wuce zancen Allah wadai. Kamata ya kasashen Afirka kamar yadda na rubuta jiya a intanet gaba ɗaya kana Afirka guda 54 kawo ƙasa Amurka wani takunkumi da ya shafi tattalin arziki musamman. musamman na kiwon mai da kiwon kwalakwale da kiwon ma'adanai da Allah ya wato ibayo wannan na samu ta Afirka. Gaskiya bai kamata a bar wannan abin ya tafi haka ba, saboda na kawo hujjar cewar idan yanzu wani shugaba a Amurka a kasashen Afirka ya kirawo Amurka da cewar kasa ce tamfar shadda kogun da ake tsugunu, Allah ne kawai ya san irin takunkumin da za a sa wannan kasa. Domin ma ya kamata tun da wato Afirka gaba ta yi ko ya zamanto tattalin arzikin kasashenmu na Afirka mun kai tsaikon da yanzu za mu iya da cewar ko da ta fannin sai da sayarwa ne ko kuma ta kiwon ma'adanai bai kamata gaskiya ba Amurka wannan abin da ta faɗa ba.
Amma dakta baka ganin ya fito ya musanta cewa ya furta waɗannan kalamai, wannan ba alama bace ta kamar nadama haka?
Ina ganin wani sanata dan demokrat ana hira shi yake cewa a gabansa shugaban Amurka ya faɗi wannan magana kuma har mai zaki ne ana tawa, saboda haka dan daga baya ya fahimci cewa bambarin ma ya ci zarafin ya ce kariya sai masa, gaskiya wannan ba abun wato yadda bane, saboda kasar Botswana ma ta ba da sanarwar cewar lallai ne za ta dau matakai akan Amurka, ko shi ambasadan ita Amurka da yake kasar Botswana din ta ba shi takarda ta gargaɗi kamata ya ga wajen Afirka gaba ɗaya su umuman su haɗu su nuna fushin su akan abin da gaskiya kasar Amurka ta yi, kuma ya kamata su kira ga wato majalisar dattawa da ta wakilai ta ita kasar Amurka din da su dau mataki akan shugaba Donald Trump abin da ya kasashen Afirka da Haiti da kasar Honduras.
A irin taka mahanga kana ga mai kai ga shi shugaban na Amurka ya furta waɗannan kalamai, wasu suna kaman abin na da alaka da yadda shugabanninmu suke tafiyar da mulki da kuma yadda ake gudanar da al'amura a nahiyar ta Afirka.
To matsalar sai alaki ga shi shugaban Donald Trump asali ba dan siyasa ne, kasuwa ne wanda tun alifin kasuwancinsa bai taɓa yin takara ko samun wani mukami a ƙasar Amurka ko da ko na kansila ba ne ko gwamna ko na abu mancin haka. Rashin sanin me ya siyasar ya siyasar duniya take kuma iliminsa ba a wannan fannin ya yi ba, ilimin wanda ya shafi fanni da ya shafi abin da ya shafi tsaye da tsayawa na ko tattalin arziki, amma dai ba bai san wani abu na siyasar duniya ba, menene siyasar duniya, me muhimmancin siyasar duniya, ya duniya take tafiya musamman wannan zamani da muke ce masa globalization era. Gaskiya ya cancanta a Amurka din da kuma kasashen Afirka da Haiti da Honduras a yi masa hukuncin da yake zai fahimci siyasa ba wasan yara ba.
Haɗa kanmu a firarkanmu so juna, manufarmu a nan da mutangana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana, sai ban girma kuma da lumana, sabon tsari na Afirka na, Nkrumah hakika gwarzo na, yayi mulki na babu hiyana, ya ce kowa ya shigo gana, da fari da baki na Afirka na.
To Dr. Abati Bako kenan a Kano Nigeria. To daga masana masu tsokaci kan wannan takaddama a can Afirka sai kuma masu fashin baki a nan Amurkan. Professor Yusuf Alasan malamin jami'a ne a nan Amurka, shi ma ya tsokaci kan wannan batu.
Wato gaskiya wannan zan ce ba wai furici ba, wannan magana ce da yi wacce take ba ta da kyau kuma ba ta da ma'ana, kuma yana nuna gaskiya cewa mutumin nan in ma daidai ba mu ce komai ba, babu shakka wannan yana da ra'ayi na ra'ayin riƙau da kuma wariyar al'umma a gaskiya. Tunda in ka fahimta in ka duba ƙasar nan ba wai fari ne kadai a ƙasar nan ba, akwai baki, akwai mutanen Asiya, akwai mutanen ƙasashen Larabawa, akwai mu kanmu da muka zo daga ƙasashen Afirka da kuma wanda dacen da suka taho daga Afirka din da aka kawo su suke zaune. Saboda haka ƙasa ce wanda kowa ya zo ya gina ta, ƙasa ce wadda ka zo na zo duk muka zo muka zauna muka tare muke gina ta. To yau an wayi gari, subhanallah, Allah ya bamu wani irin shugaba wanda zan ce bai san kudu da arewa gabas da yamma ba, saboda yadda yake furici da yadda yake bayanansa da soki burutsu da yake, gaskiya a matsayinsa na shugaban ba ma ƙasar nan ba da ake kallon sa shugaban duniya, bai ma dace a ce wannan irin wannan furici ya fito daga gare shi ba. Kuma in bai manta ba kuma duniya bata manta ba, su waye suka gina ƙasar nan? Ai bakake zan ce su ne ma zan ce a suka gina ƙasar nan lokacin bauta in Katina. Kuma ni da kai da muke yanzu abin farin ciki in ka duba, ai an duba me ake cewa an yi bincike an gani a cikin kasashen Afirka bakake da muka zo mu ɗan Najeriya mun fi kowa ilimi, kuma ballantana ma ilimi irin na biye da na farko wanda ake cewa advanced degree. Mu kashi 25 ne a ƙasar nan, a yadda wato bincike ya nuna ɗan Najeriya wato muna da ilimi na gaba da wato digirin farko. To kaga wannan ya nuna cewa mu ba mutanen banza ne da muka zo muke zo na kara zuba. Shugabannin Afirka na san sun bada abin da Bature yake cewa community. To ni ina ganin wannan kamar shine matashiya ta farko da suke da suka faɗa suka suna zancen cewa lallai wannan magana da iya janye kuma ya nuna cewa yayi kuskure ko kuma ba yana neman gafara ga shugabannin ko kuma mutanen Afirka da kuma dai waɗanda sauran kasashen da ya shafa irin su Honduras da sauransu. To amma ina ganin wannan wani abu ne wanda yake shugabannin mu gaskiya na Afirka ya kamata su farka daga baccin da suke. Wannan ya nuna mana cewa wato wannan ya kamata su taka samu wani mataki da za su ci gaba da ɗauka. Don bana jin wannan shine na ƙarshe, ina tabbatar maka Haji Mahmud.
Duk da cewa ya fito ya musanta furta waɗannan kalamai, kana ga akwai nan wannan gaba kuma samun wani makamancin haka?
Ai dan yanzu ya ce shi ba haka ya faɗa ba. To waɗanda suka faɗa ƙarya suke kamar su Senator Dick Durbin na Illinois. Kasan ai dan majalisar dattijai ne wanda yake a ƙasar nan yana da mutuncinsa. Ba zai zo yi masa ƙarya ba. Kuma ila yau duk da ba jama'iyya ɗaya suke ba Democrat ne, amma ai Senator Lindsey Graham na Carolina shi ma ya faɗa, ya yi tabbatar da cewa abinda Senator Dick Durbin ya faɗa gaskiya ce. Ka gane? So waɗannan 'yan majalisar dattijai guda biyu su kaɗai sun isa shaida. So kamar yadda na faɗa a gaskiya, mu ya kamata shugabanninmu na Afirka gaskiya su farka daga baccin da suke. Irin waɗannan abubuwa da idan an yi mana an faɗa mana wasu abubuwa su ne da yawunmu za su faɗa. Kuma alhamdulillah kaga yanzu gashi muna tattaunawa da kai, mu ma muna faɗan har ila yau ra'ayinmu. Wannan abu ne da bai kamata a kyale ba. Duk lokacin da aka yi rigaya irin wannan magana, sai gaskiya kokarin ba ma mai da martani gare shi ba. A nuna masa cewa mu ba mu yadda ba, kuma a ɗau wani mataki daban na diplomasiyya da ake yi. Tunda a ka'idoji akwai ka'idoji da za a ɗauka na diplomasiyya a ƙasashen Afirka. In ka tuna akwai ƙasashen Afirka da suka janye abin nan ɗinsu. Ambasadojinsu ko?
Haka to, Professor, wannan ya kawo ga tambayar da ko wato wannan kalamai da ya furta za su iya tasiri kan hulɗar da ke tsakanin ƙasashen Afirka da Amurka da ma ita ƙasar Tahiti.
Eto, kamar yadda na ce maka yanzu, wato gaskiya wannan abu ya rage ga shugabannin Afirka da kuma ita Haiti da kuma mu da muke nan, kamar yanzu yadda muke tattaunawa muke faɗan ra'ayinmu, tunda shugabanninmu su ne suke da alhakin wato kare mutuncin ƙasashen mu na Afirka. Saboda haka bai kamata su taka burki daga wannan abin da suka yi ba, kuma mu ya kamata mu kanmu mu farfado daga wasu abubuwa da muke yi da halayenmu marasa kyau da wasu abubuwa da muka yi. Dan wani zubin kamar yadda Bahaushe yake cewa in kai taba in ka bidu ba taba rawa sai ke ta mabi sau.
Haka.
Wasu abubuwan da muke yi ne suke jawo mana irin waɗannan abubuwa. Saboda haka shugabanninmu sai kaga sun zauna kala zube ba abin da suka ce.
Professor Yusuf Alasan, malamin jami'a a nan Amurka. Tun zagogo a nan na cewa ƙarfe 10:18 kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar mijin Hajiya Malam Bala Muhammad Damban jihar Bauchi kan tarihin abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri, da kuma ansar Salisu Sani shi ma daga Baucin mai son jin ɗan taƙaitaccen bayani kan ƙasashen da aka fi tsawon rayuwa a cikinsu a duniyar. To bari mu fara da kashi na uku kuma na ƙarshen na ansar tambayar mijin Hajiya Malam Bala Muhammad Damban Bauchi kan tarihin abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri. Idan mai tambayar na saurare, to ga ƙarshen ansarka daga gogon kansa, wato Baba Yakubu Makerin, wanda zai ɗora daga inda na tambaye shi ko menene burinsa nan gaba.
To, na gode ƙwarai da gaske. Na san dai kowa na da irin nasa burice-burice, musamman mutum duka yana son ya ga wata rana ya tumuɗe ya zama attajiri. Amma babban burina shi ne, kamar yadda ka sani, kaga idan ka zo kasar Ghana kamar yanda abadan muke maganan yanda zaman al'umman zango muke don muka ce zango that is wurare da Hausawa suka kafa to ko da yake yanzu ana kada iya ka samu zango ma ba Hausawan bane kabilu ne da suka yi zama da Hausawan suka kafa wannan zango duka mun dauke shi wada wurare ne da muke da su don saboda idan ka zo zango kana samun kabilu mun kai wurin 40 da wani abu akwai Hausawa akwai Zabarmawa akwai Wangarawa akwai Musawa akwai Dagombawa akwai Gwanjawa akwai Mampurisi gasu nan Birjik muna zaune a gurin to amma dukan mu mun dauki harshen Hausa shine harshen da kowa ke amfani da shi to amma abin takeici shine kaga idan ka zo cikin zango yaro in ya tashi zango kai yaro ko wani iri ne wanda yake harkar shi ma bai shafi al'umman zango ba inda ya tashi a zango bai da wani harshen da zai ji banda Hausar to ko da yake Hausar ne kamar yanda muka yi magana ya surkune ko kuma an ganatar da Hausar ka fahimci to akwai dokoki ko kuma akwai dokar Ghana duk wani yaro ya kamata a bashi ilimi yaro daga primary aji 1 zuwa aji 3 a koyar da shi da harshen gida idan kana Ashanti region sai a koyar da yaro da harshen Ashanti idan kana Accra sai a koyar da yaro da harshen Ankaranci to amma yanzu zango yayi girma muna da makarantu a cikin mu to idan yaron da ya tashi cikin zango bai taba jin Ashanti ba she kace mai ya koyi abu da harshen iyaye iyaye kuma Hausar suka bai to yanzu zaka kawo mai Ashanti zaka bashi wahala yanzu zai koyi harshe yanzu zai koyi abinda ake koya mai abinda na darasi a lokaci guda mu duka mun suskanci wannan matsalolin a lokacin da muke tasowa to tunda yanzu muna da makarantu a cikin zangwani me zai hana yanzu a ce mu ma ana koyar da yara cikin harshen gida kamar yanda dokar kasa ta faɗa ka fahimci to menene harshen gidan Hausa to amma abinda bamu samu yanda muke so ba shine idan an ce a koyar da Hausar su waye malamma su wane ne za su bada wannan karatu to she yasa ni iya kokari na muka kafa wata abinnan cibiya da muke kira Center for Hausa Research and Culture muna kokarin yanda za mu yi mu hada gwiwa da wasu manya-manyan jami'o'i daga arewacin Najeriya yanda za mu yi shirye-shirye yanda za mu kai lokacin da za mu kai mutane su horar mana da su idan mun samu wannan abun ya karbu aka ce to su wane ne za su karanta mu ce muna da malamma to kaga babban buri na shine in ga yanda za mu yi mu habbaka wannan harshe na Hausa saboda a Ghana ba mu da wani harshe da ya kai Hausar ka fahimci ina son a ce wata rana nayi arziki amma babban arzikin da nake ganin zai taimaka shine abinda zan yi al'umma so amfana da shi wannan shine babban buri na a duniya
to shin baba me zaka ce game da makomar Hausawa a Ghana sannan kuma wani matsayi mafi girma kuka taba samu a wannan kasa
eh to mun taba samu mataimakin shugaban kasa
da farko makomar Hausawa a Ghana
makomar Hausawa shine nake ga ma kaga Hausa yayi karfi a Ghana don ga ma banda harshen Turanci banda harshen Ashanti zan iya ce maka harshen Hausa shine harshen da yafi yawa ko kuma aka fi yawa amfani da shi mun yi sa'a ɗan siyasa suna amfani da harshen mu fiye da yanda tunanin mutum ke bashi ana amfani da harshen Hausa a gidajen radio da gidajen television ana amfani da harshen Hausa a wurin ilmantar da ƙasa ka fahimci
to kamar gidajen radio nawa ke nan ke amfani da harshen Hausa a Ghana
eto gidajen radio da zan ce ma ana harshen Hausa muna da gidajen radio da yawa da suka bada lokaci ana Hausa ka gane wanda suke Hausa a Accra muna da gidan radio da ake kira Marhaba FM ka gane a Kumasi muna da Zuriya FM muna da Alpha Radio ka gane wanda muke huda da ita to banda ukun nan ba wani gidan radio da zaka ce wannan na Hausawa ne
amma dai ana dan ba ku dan zarafi
amma ko kaman cikin Accra zan iya ce ma gidajen radio sun fi 10 da ake bada dama ana an bada lokaci na Hausa
shin a makarantu ana dan koyar da kamar darussa haka na Hausa koko
a da an yi amma a yanzu ya mutu Don saboda a da akwai cibiyar harsuna a babban jami'ar Ghana na Lagos da ke Accra. Da farko Hausa na cikin harsunan da ake koyarwa. Sannan bayan haka idan ka je wannan makaranta ta Institute of Languages a da akwai Hausa amma duka an share su. To kaga wannan shine kokarin da muke yi saboda shi yaron da ke cikin zango banda Hausar ba shi da wani harshe.
To da zaka fara gaya mana matsayi da kuka taba samu mafi girma a kasar Ghana ko zaka ci gaba daga inda ka tsaya?
Eto da farko dai mu kamar yadda na gaya ma na fara tabo ma wannan maganan mun samu wani da ake ce mai wato Alhaji Aliyu Muhammad wanda yake mahaifinsa Bahaushe ne amma mahaifiyarsa yar Tudu ko kuma yar arewacin Ghana ce. Shi ya kai matsayin mataimakin shugaban kasa lokacin da tsohon shugaba Akufo yayi mulkin sa daga shekarar 2000 zuwa 2008 sun samu wa'adi biyu sai sa shekara 8 suka yi akan mulki. Shine zan iya ce ma babban mukami da muka taba samu. Amma idan ka dawo muna da ya sunan shi mun samu mukamai na minista, mun samu mukamai na ambassador, mun samu mukamai a majalisa. Sannan ko da yake a majalisa ba dukan nan da nake ga ma ba yawa ne kwarai ba amma dai ala amfana. Muna da mutane da dama da suke cikin abin nan soja. Sannan kuma idan ka duba matabakin shugaban hukumar zabe na kasa gabaki daya lokacin da muka taba hira da shi yake ga mun yace baba ina ga ma ni baka tsine ne kuma ko ina buga ina alfahari da cewa ni baka tsine ne ni Bahaushe ne amma ka duba wannan mukami da ya kai ka gane. To muna da irin mukamai haka da dan lokaci kila san dan tutuna amma dai ala hakika mun sa samu wasu mukamai da za a ci ne
kamar yadda kace wannan shirin takaitacce ne a ko zaka dan gaya mana ko wani abu da ka so da a tambaye ka akai ko kake ganin na da muhimmanci masu sauraron mu su ji dangane da tarihin Hausa an gane ko tarihin ka sannan kuma mun yi tuya mun so mu mance da albasa baka fadi shekarun ka ba
an haife ni ranar 18 ga watan Yuli shekara 1975. To a
shekarun ka nawa kenan duddu da yake na lissafin na ciki amma ka fito da shi gwari-gwari mai saurare
saboda mai saurare ya gane su yanzu zan shiga 43 kake dufi ko to shikenan ai na fadi ko yanzu gaskiya ne.
Yanzu sai kuma ansar tambayar Salisu Sani kan jerin kasashen da aka fi tsawon rayuwa cikin su a duniya. Idan Sani na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. A jerin ƙasashen da mutane suka fi tsawon rayuwa, ta farko ita ce ƙasar Monaco, inda akan kai shekaru 89.68. Ta biyu Macau, inda akan kai shekaru 84.43. Ta uku Japan, inda akan kai shekaru 83.91. Ta hudu Singapore, inda aka kai shekaru 83.75. Ta biyar San Marino, inda aka yi shekaru 83.7. Ta shida Andorra, inda akan kai shekaru 82.5. Ta bakwai Gonse, inda akan kai shekaru 82.24. Ta takwas Hong Kong, inda akan kai shekaru 82.12. Ta tara Australia, inda akan kai shekaru 81.9. Ta goma Italia, inda akan kai shekaru 81.86. To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Bawa Yakubu Makeri da wanda ya haɗa mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Gwamnatin shugaba Donald Trump ta fadawa majalisar dokokin kasar cewa tana bukatar kudi har dala biliyan 18 ne nan da shekaru 10 domin gina katanga kashi na farko a tsakanin Amurka da Mexico. Waɗannan kudaden dai za a yi amfani da su ne wajen gina katangan da ke da tsawon kilomita 505. Gaba ɗaya dai gwamnati na bukatar dala biliyan 33 ne.
To a gaida kai ladan masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad za mu saki dawo da wani sabon shirin insha Allahu. yanzu madadin Shiladin Ibrahim a yau da ya taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin baki din su kamar da kuka ji. Sai injinan mu Mr. Lopes Mahmud Dalo ke cewa sai mun hadu a shirin mandire idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.